بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 18 ga watan Shawwal hijira na da shekara 1432 daidai da 15 ga watan Septemba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giya karatutukan littafin Kitabul Kaba'ir wallafar babban malami Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibn Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Mun fara karatun wannan littafi a makon da ya gabata, muna cikin muqaddima a inda malam ya dauko bayanai dangane da tattaunawar da malamai suka yi akan menene ainihin kaba'ir, sa'annan kuma su kaba'irai din guda nawa ne, sai lokaci ya kure mana. Mun kawo wata magana ne wadda ainihin wato malam yake cewa tunda har Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana irin falala wadda ta zo ainihin wato game da mutumin da ya nisanci manya-manyan zunubai, sannan Allah madaukakin sarki shi ma ya gabatar da falaloli da darajoji masu dimbin yawa ga duk wanda ya nisanci manya-manyan zunubai, da kuma irin yadda Allah madaukakin sarki ya kausasa harshe dangane da aikata manya-manyan zunubai. Wannan ya wajabta cewa dole ne al'ummar musulmi mu tashi mu bincike mu san waɗannan zunubai ne manya-manya domin ainihin mu nisance su. Yace to amma kuma garin binciken sai muka samu cewa malamai sun yi maganganu mabambanta dangane da bayyana su waɗannan manya-manyan zunubai, a inda wasu malamai suke cewa guda 7 ne, wasu kuma sai suke cewa sun fi haka. To amma masu cewa guda 7 din nan mun ji malam yayi hujja, ya kawo hujjar su cewa sun kafa hujja da hadisin Bukhari da Muslim ne. Da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ku nisanci zunubai masu halakar da masu yin su guda 7. Ya ambaci shirka da sihiri da kisan kai da cin dukiyar maraya da cin ainihin riba da kuma gudu daga filin daga da kuma yiwa mata ko maza da basu ji sun gani ba ayi musu kazafi a jefe su da ainihin wato kalmar zina. Waɗannan malamai sai suka yi hujja da cewa to waɗannan hadisai, waɗannan bayanai da Annabi ya guda 7 na bayyana waɗannan manya-manyan wato laifuffuka da yace a nisance su, to dalili ne akan iyakar su kenan guda 7. Yace amma fassara ingantacciya daga sahabi Abdullahi dan Abbasin ta zo a inda take bayyana cewa ainihin wato waɗannan manya-manyan laifuffuka ya fi sauki ma ka ce sun kai 70 fiye da ka ce ainihin guda 7 ne. Malam yace wa sadaqa wallahi ibnu abbas, yace na rantse da Allah ibnu abbas ya fadi gaskiya. Wal hadith, domin shi wancan hadisi dake cewa an nisanci zunubai guda 7 ma fihi hasrul kaba'ir, a cikin shi babu kididdige. Fa ma fihi hasrul kaba'ir, a cikin shi babu kididdige manya-manyan zunubai. Hadisin ba ya zo don ya kididdige waɗannan manya-manyan zunubai ba ne, inama daga cikin manya-manyan zunuban sai kuma ya ware daga cikin waɗanda suka fi tsanani. Shi hadisin yana magana waɗanda suka fi tsanani ne, waɗanda ke kai ga halaka mai yin su tun daga nan duniya har zuwa lahira. Yace ko dai wallahi tallahi wannan hadisin bai zo don ya bayyana ainihin wato cewa iyakacin manya-manyan zunubai ba kenan. والذي يتجه يجي مغانا دتك دي دي ويقوم عليه الدليل ود الدليل دا خجا كيس ايواء كي أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم واندي ايكتا ونزنبي دا جكين ودن من يمن يليف فكا مما فيه حد في الدنيا واندي كده حد انا الدنيا دو ونليفي دا ذاك ايكتا واند ذا اچي اقوي حد كما ينك هنو kamar bulala, kamar kisa da makamantansu, kal qatl waz zina, kamar kisan kai da zina, was sariqa, da kuma ainihin wato sata, aw jaa fihi wa'idun fil akhirah min adhabin aw ghadabin wa tahdidin, ko kuma bayani dangane da tsananin alƙawarin azaba ya zo a kan shi a lahira, ko kuma bayani akan cewa akwai fushin Allah ko wani gargadi a cikin shi, aulu'ina fa'iluhu, ko kuma akwai tsinuwa da aka yi ga wanda ya aikata wannan abun, ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a bisa harshen annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu kabiratun wala budda, wannan babu makawa to babban zunubi ne. Kaji yadda ake gane ka'idojin da ake gane manyan zunubai da su. Daga cikin waɗannan ka'idojin shi ne, duk wani laifi wanda ka aikata in dai har akwai wani haddi a cikin shi, to wannan zunubi babba ne. Kaji ka'ida ta farko. Ka'ida ta biyu ita ce, ko kuma ka ji cewa wani narkon azaba ya zo, cewa wanda ya haka falahu azabun kaza, akwai azaba alim ko azaba azim ko makamantan haka, na biyu kenan. Ka'ida ta uku shi ne, ko ya zama cewa akwai wani tattalin azaba, ko akwai wata azaba da aka tattala ga wanda zai haka a lahira, ko akwai fushin Allah a kan shi, ko wani gargadi mai tsanani, ko kuma aka tsinewa wanda ya aikata haka a bisa harshen annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalin inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ji yana cewa lu'ina ko la'ana Allahu kaza wa kaza, annabi Allah ya la'anci mai aikata kaza da kaza. Ina fata an gane. To duk inda ka ji irin wannan tsinuwa, to babu shakka wannan laifi babban zunubi ne, babu makawa. Gashi sai malam mashhur a ƙasa yace, hadha huwa al-mashhur fi at-tafriq bayna as-saghirati wal-kabira, wannan ita ce shahararriyar fassara dangane da bambance tsakanin karamin laifi da babban laifi. Walau zada ina ma da al-imam az-zahabi zai ƙara da cewa ma ja'a fihi nafyu imani, ko kuma wani gargadi da yazo wanda yake nuna kura imani, a ce wanda ya aikata haka ba shi da imani, to duk wannan aikin da ka aikata to babban zunubi ne. Aw ma sunniya kabira, ko kuma duk abin da kaji a cikin hadisi an kira shi da cewa babban zunubi, to babban zunubi ne. Aw mubiqa, ko kaji an kira shi mubiqa, laifi ne halakarwa. Aw fahisha, ko an kira shi alfasha. Aw min amali shaytani, ko kuma cewa aiki ne daga cikin ayyukan shaytan. Aw wasafaha, aw wasafa fa'ilaha bi annahu fisq, ko kuma aka siffanta wannan aiki, ko aka siffanta mai yin wannan aiki akan cewa fasiki ne, ko kuma aikin fasikanci ne. Aw fasiq, ko a siffanta a ce aiki kaza fasikanci ne, ko a siffanta mai aikata kaza a ce fasiki ne. Aw anna fa'ilahu bari'at minhu dhimma, ko kuma duk mai aikata kaza to alƙawarin Allah ya sauka daga kan shi, wato duk wata daraja da kariya da mutunci da Allah ya bashi, to shi ta sauka daga kan shi. Aw laysa minna, ko kaji a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wane bai tare da mu, ko wanda ya aikata kaza bashi tare da mu. Aw yutba ala qalbihi, ko kuma za a ainihin danke zuciyar shi, za a rufe zuciyar shi. Kaji an ce wanda da ya aikata kaza za a danke zuciyar shi. Aw yuhbatu amaluhu, ko kuma za a bata aikin shi. Aw yumqatu fa'iluhu, ko kuma za a yi fushi da mai aikata haka. Na'am, fa'iluha, ko za a yi fushi da mai aikata haka. Aw anna Allaha khasmuhu, ko kuma Allah zai jayayya da shi a ranar alkiyama. Aw annahu hujibatit tauba aw hujibat taubatu anhu, ko kuma an kange tuba daga gare shi, wato ko ya tuba ba za a ansa ba. Aw annaha haliqatud din, ko kuma wannan aikin yana aske addini, ya raba ka da addininka. Aw al-ikhbar bi tahrimil janna alayhi, ko kuma ba da labari akan cewa mai aikata kaza to an haramta mishi aljanna. Aw anna Allaha la yanzuru ilayhi, ko kuma Allah ba zai dube shi ba. Wa wasafahu bid-dalal, da kuma siffanta shi da bata awul khusran ko kuma ainihin wato aka siffanta shi da cewa yayi asara to sai malam mashhur yake cewa da imamu zahabi da yazo lissafa ka'idojin gane manya-manyan zunubai ya hada hadda wannan lakana ajwada da hakan yafi kyau domin idan muna karatun littafin nan a hankali insha Allah ta'ala za ku rinka jin duk waɗannan siffofin suna fitowa a cikin ayoyi ko kuma a cikin hadisi za ka ji ana ghadiballahu alayhi la'anahu Allah to duk aikin da ka ji an ce ghadiballahu alayhi ko la'anahu Allah ko makamantan haka to wannan irin aikin to kabira ne ina fata an gane to ko da yake Imam Zahabi haƙiƙa ba ina fahimta abubuwan da ya faɗi a cikin wannan littafin iyakacin su yake nufi ba wato a babi ne na buga misali ina fata an gane babi ne na buga misali to amma duk da babi ne na buga misali kuma sai Imam al-Sheikh mashhur sai yake kawo ƙarin akan to ga kuma wasu ka'idojin waɗannan ka'idojin in ka ɗibo su ka hada da ayoyi da yawa da hadisai da yawa da suke bayani dangane da sabannin Allah iri-iri to babu shakka za ka ga cewa duk waɗannan ka'idojin suna nan a cikin kusan duk wasu zunubai da za ka ga hadisi ya zo ko aya ta zo ana cewa kada ka aikata kaza dalili akan tabbatar da kenan wannan zunubi ya zama kabira min kaba'iril ismi ina fata an gane sai malam yace wa huwa al-hadd alladhi masha alayhi amaliyan wannan ita ce ka'idar da shi kanshi malam ya tafi akanta a aikace wato duk waɗannan ka'idojin da kaje an fadi ko to in ka bi littafin a hankali zaka ga yana kawo ire-iren su a aikace duk da shi ke a cikin farko-farkon littafin anan bai fade su duka ba amma a aikace to wannan ita ce ka'ida wato kenan waɗannan theories din da kaje malam ya ambata anan ko principles ko ka'idoji da ya faɗi waɗannan irin ka'idojin duk da Imam Zahabi bai lissafe su duka ba amma a haƙiƙanin al'amari in ka bi littafin a hankali zaka ga a aikace duk Imam Zahabi ya ainihin tafi akan haka malam yace yadhharu hadha jaliyan min akhir alkitab a ƙarshen littafin wannan magana ma ƙarara za ta zo ta bayyana fi faslin jami'in lima yahtamilu annahu min alkaba'ir akwai wani fasli wani karamin babi da malam zai kulla mana a can ƙarshen littafin nan wanda wannan babi zai zama wata matattara ce dangane da laifuffukan da za a iya daukar su a matsayin kaba'ir wato a zahiri al'amarin bai bayyana gare shi shin waɗannan na daga cikin kaba'ir ko ba su daga ciki ba sai ya biya tattara su a ƙarshen littafin bayan da ya gama kawo waɗanda ƙarara yana da nasi a kansu cewa kaba'irai ne to a ƙarshen littafin sai kuma ya tattara su waɗanda yahtamilu zai yiwu da mafi rinjayen zato su zama ainihin kaba'irai ne malam yace fatafaqqad ka nemi wannan guri a cikin wannan littafi tajidhu zaka samu waɗannan bayanai insha Allah wanzur ma qaddamnahu fi awwal alkitab yace kuma ka koma ka dubi abubuwan da muka gabatar a farkon wannan littafi fil farqi bayna as-saghira wal kabira dangane da bambance tsakanin karami da babban laifi fa innahu muhimmun yace lallai yana da muhimmanci wallahu almuwaffiq Allah shine mai datarwa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya datar da mu jama'a musulmi kun ji yadda al'amarin yake dan haka kaga koda yanzu ba a gama karantar da kai wannan littafin ba ka bude littafin bulughul maram ko littafin riyadus salihin ko wani littafi na wa'azi ko ka bude qur'ani ka bude wata sura ko wata aya kana karantawa sai ka ji Allah madaukakin sarki ya faɗi wata ka'ida daga cikin ka'idojin da laifi kaza an yi shi akwai tsinuwa sai ka ce to wannan kabira ce laifi kaza an yi shi akwai haddi to wannan kabira ce laifi kaza an yi shi akwai fushin Allah akwai azaba Allah akwai kaza akwai to duk waɗannan ka'idojin da su ne ake gane kaza kabira ce kaza kuma ba kabira ba ce jama'a kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka sai mu koma cikin littafin inda malam yace ma'a taslimi zalika anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd tare da cewa mun sallama wa waɗannan maganganu na cewa dillefi babban lefi babban lefi kuma duk laifi karamin laifi yana iya zama babban laifi da gwargwadon wanda aka kara shi kusa da shi, kamar yadda muka gabatar a karatun baya. Ma'ana dukkan laifi a wurin Allah babba ne, amma wani laifin in aka kara shi da wani shine sai wani waye gari ya zama babba akan wancan, wancan din kuma ya zama karami. Amma kamar yadda zaka zo ka ji daga ƙarshe, mallam zai tabbatar mana insha Allah ta'ala mai wa a cikin darasin yau, zaka ji ya tabbatar da cewa hatta sagha'ir, kananan laifuffuka da ake cewa su ma manya ne, amma dalilin hukunta su da cewa kanana saboda an gwada su ne da waɗanda suke sama da su. Ko kun fahimta jama'a? Naka sai mallam yace to tare da mun sallama waɗannan ka'idoji, kuma kasancewa anna ba'dal kaba'ir akbaru min ba'd, wasu zunuban manya to sun fi wasu girma. Ala tara annahu alayhi salatu wassalam adda shirka min al-kaba'ir, baka ga cewa manzon Allah ya kirga shirka cewa ya saka ta daga cikin manyan zunubai ba? Ma anna murtakibahu mukhalladun fi an-nar wa la yughfaru lahu abadan, tare da cewa wanda ya aikata shirka, dukkan mutumin da ya shirka, ya mutu yana yin shirka, zai tabbata a cikin wuta fau, Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba. Kaga wannan laifin Allah ya saka shi, annabi ya saka shi daga cikin shirka. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika, Allah baya gafara in aka yi mishi shirka, amma yana gafara laifin da yake kasa da shirka. Wa qala ta'ala, kuma Allah yace innahu man yushrik billah, lallai duk wanda yake shirka, duk wanda yake hada Allah da wani ko yake hada Allah da wasu, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ya haramta mishi aljanna. To yanzu kaga in ka fahimci waɗannan maganganun kenan, a zahiri zaka ga cewa a can gashi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya saka shirka tana daga cikin manyan zunubai. Haka ne ko ba haka ba? A nan kuma kaga gashi waɗannan ayoyi in ka dubi ayar farko tana nuna cewa me, dukkanin mutumin da yayi shirka Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba, amma kuma yana gafarar laifin da ke kasa da shirka. To yanzu shirka laifi ne, shan giya fa laifi ne, gulma fa laifi ne, to amma kaga dukkan su laifi ne. Amma gashi da nassin Qur'ani Allah madaukakin sarki kuma yana nuna cewa amma yana gafarar laifin da ke kasa da shirka, tare da cewa dukkan su laifuffuka ne Allah madaukakin sarki ya hana. Sannan wannan aya ta biyu kuma cewa take wanda duk ya hada Allah da wani, to aljanna ta zama haramun gare shi. To sai mallam yake cewa wala budda min aljam'i bainan nusus, babu makawa, dole ne ai kokarin hada waɗannan nassoshin. Wannan yana daga cikin aiki da malaman ahlus sunna suka kware akai, shine idan wannan nassi ya ce kaza, wancan kuma ya ce kaza, madadin a ce to shikenan kai ka rike wancan, ni in rike wancan, kowa ya tafi da fahimtar shi tunda akwai hujja a Qur'ani, sai a ce a'a, ya za a dauko wannan nassin a dubi me yake cewa, ya za a dauko wancan nassin a fahimci me yake cewa. Wannan ka'ida ce mai girma, dole ne duk wanda yake karatu a cikin Al-Qur'ani da sunna ya natsu da kyau ya fahimci waɗannan ka'idojin, in ba haka ba zai waye gari yana ganin cewa Qur'ani yana tufka da warwara. Al-Qur'ani ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, baka shiryar da wanda kake so, sai dai Allah ke shiryar da wanda yake so. Sannan wani wurin sai kuma yake cewa Annabi, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratin la, kai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya, hanyar Allah madaukakin sarki. Yanzu waɗannan me suke tabbatarwa? Suna tabbatar da cewa Allah yake da shiriya ga wanda ya so, suna kuma tabbatar da cewa Annabi ba shi da ikon shiryar da wanda ya so. Sannan kuma a daidai lokacin kuma ayoyin suna tabbatar da cewa Annabi na iya shiryarwa. To kaga sai ka ga cewa abin ya buga kanka, sai a ce maka a'a, ayar farko da Allah yake kore cewa shiriya ba a hannun Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, ana nufin hidaya ta tawfiq, saka shiriya a cikin zuciya, da karɓar shiriya da yadda da ita da imani da ita a cikin zuciya, to wannan babu wanda zai iya yi sai Allah madaukakin sarki. Nan kuma da Allah madaukakin sarki ke rantsuwa da girman zatin shi cewa lallai annabi shiryarwa yake zuwa ga miƙaƙiya hanya hanyar Allah, shine bayanin da yake yi. To kaga wannan ya so ya daidai da wata salon magana da Bahaushe yake cewa kana da ikon ka ja dabba ka kaita wurin sharwa, amma baka da ikon ka tursasa ta tasha. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam tun da yazo har ya tafi duk abin da yake bayyanawa shiriya ne, alheri ne. To amma wannan shiriya da wannan alheri annabi ba zai iya sakawa a zuciyar wani ba don yana son shi. Sakawa a zuciyar wani to aikin Allah ne. To kaga yanzu kenan hada waɗannan ayoyin gaba daya sun ainihin haifar maka da kyakkyawar fa'idar ka gane shiriya a takaice ashe nau'i biyu ce, akwai hidayatu bayan, akwai kuma hidaya ta tawfiq. Shiriya ta bayani ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake, to ita ce malamai suka gada magada annabawa, shine abin da ake sa rai malamai su in dai magada annabawan ne shine su yi ta bayani, bayani na shiriya. To amma ita shiriyar fa su san cewa ba a hannunsu take ba, a hannun Allah take. A ƙarƙashin wannan yanzu waɗannan nassoshi suna tabbatar da cewa babu shakka ba karo suke da juna ba. To haka duk wata aya a cikin Alƙur'ani ba ta karo da ƴar uwarta, haka duk wata aya a cikin Alƙur'ani ba ta karo da wani hadisi, haka duk wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam matukar ya inganta, to baya karo da duk wani hadisi matukar shi ma ya inganta. Abu ne in baka sani ba sai ka tafi wurin masana sai su yi maka bayani. So da dama malami yakan yi bayani a aji sai ɗalibi kanshi ya ruɗe saboda ya auna wannan bayanin da malamin ya yi da kuma wani bayanin da malamin ya taɓa yi, to sai ya ga cewa kamar an samu tufka da warwara. Da zaran ya je wurin malamin masani ne sai ya bayyana mishi cewa a'a, bayanin can da ne a baya ka ji ma'anar shi, wannan bayanin kuma ka ji ma'anar shi. Saboda haka lallai Allah maɗaukakin sarki baya gafara wanda duk ya mutu yana shirka, amma laifin duk da bai kai shirka ba Allah maɗaukakin sarki yakan gafarta shi ga wanda ya zo, wanda ya so. To a nan da malam yake cewa ya zama wajibi a tsaya a haɗa waɗannan nassoshin, shine sai a fahimci kenan dukkan zunubi zunubi ne babba a wurin Allah. Sai dai daga cikin zunuban wasu sun fi wasu girma, don haka daga cikin waɗanda suka fi kowaɗanne girma akwai shirka, shine Allah ya sha alwashin ba zai yafe wa duk wanda ya mutu yana yin ta ba. Allah ya tsare mu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sannan annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yace, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri, bana ba ku labarin zunubin da yafi kowanne girma ba? Qalaha thalathan, so uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi wannan magana, bana ba ku labarin zunubin da yafi kowanne girma ba? Bana ba ku labarin zunubin da yafi kowanne girma ba? Bana ba ku labarin zunubin da yafi kowanne girma ba? So uku annabi sallallahu alaihi wa sallama maimaita, qalu bala ya rasulullah, sahabbai sai suka ce muna son ka ba mu wannan labari ya manzon Allah. Qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, al ishraku billah, shirka, hada Allah da wani shine zunubin da yafi kowanne girma. Dan haka sai kai taka tsantsan, kaga a farkon hadisin yana cewa akbarul kaba'ir, daga cikin kaba'irai manyan zunubai to akwai akbar, mafi girman zunubi daga cikin masu girma, to shirka ita ce mafi girma. Sannan wa uququl walidai, da kuma saba wa iyaye guda biyu, uwa da uba, ko uwa ko uba, wannan daga cikin zunubai shine mafi girman zunubi a bayan shirka. Wa kana muttaki'an, sadda annabi ke ba su wannan labari yana kashin gida ne, fajalasa sai ya tashi ya zauna, dafa'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa qala sai yace, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, yace fa ma zala yukarriruha,
annabi bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma hatta kulna laitahu sakat, sai da muka ce da ma dai yayi shiru dan mun ji dan mun fahimta. Mun fahimci yana nufin maganar da ba a ji ba ba a gani ba ita ce maganar zur. Wannan maganar tana da hadari kuma babban zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai. Kaga yanzu a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware zunubai guda uku ya nuna su suka fi kowanne girma. Zunubi mafi girma a duniya shine me? Shirka. Sannan saba wa iyaye, sannan sai kuma ka faɗi ƙarya. A cikin wani hadisi ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur, faɗin ƙarya da shaidar zur, abinda baka ji ba baka gani ba ka faɗa ka rubuta shine qawlu zur. Shahadatu zur kuma baka ji ba baka gani ba baka nan, amma kuma sai ka karar ka tabbatar. A ka'idar shaida kuwa ita ce wama shahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi hafizin, ba za ka iya ba da shaidar abu ba sai abin da ka sani, sani kuma sai abin da ka ji ka gani a lokaci guda. Jita-jita don ta yi yawa a gari an ce kaza, wance tana aikata kaza, wane yana aikata kaza, su wane kaza suke yi, wannan ba ta tabbatar da ainihin gaskiyar lamari. Sunanta zato. Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi dangane da dogaro da zato. Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, matuƙar ana neman gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ce to zato ba zai amfanar game da komai ba. To ne menene zato? Shine muna zaton kaza take aikatawa, muna zaton kaza ike yi, mu a iyakacin tunaninmu kaza ne, abinda kake faɗin kuma sai zama sharri ne. Da za ka ce ina zaton ta haddace Qur'ani, wannan babu laifi. Ina zaton musulmi ne, wannan babu laifi. Amma ina zaton karuwa ce, ina zaton sata kuɗin gwamnati ya yi, ina zaton ɗan fashi da makami ne, ni a tsammani na ɗan tsubbu ne, ni ina ganin cewa kaza kaza ne, wannan sunan shi zato. Allah maɗaukakin sarki ke cewa in dai ana neman gaskiya to ba zai amfanar ba. Sannan a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith, annabi ya ce ku daina zato, ku daina zato, ku daina tsammanin kaza, domin mafi ƙarya daga cikin labari shine ainihin zato. To jama'a, waɗannan nasoshin ba dan komai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗin su ba, sai dan al-mujtama, mujtama'an nas, zamantakewa ta mutane ta zauna cikin lumana. Yanzu mutane da dama an kashe su saboda zato, an ɗaura da dama saboda zato, an kori da dama daga wurin aiki saboda zato, saboda zato ana ta'azabtar da wasu, saboda zato an saka wasu a cikin halin ƙaƙani kayi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan laifi mafi girma kenan, shirka. Mabi da shi saba wa iyaye, mabi da shi kuma fa shine ƙarya ko kuma shaidar zur. Ka ji da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi shirka yana kashin giɗe, lokacin da ya faɗi saba wa iyaye yana kashin giɗe sallallahu alaihi wa sallam. Amma daidai lokacin da yazo zai magana dangane da ƙarya fa aka ce wa kana muttaki'an fajalasa, a da yana kashin giɗe sai ya tashi ya zauna dafa'an don ya nuna muhimmancin maganar da zai faɗi. Sannan bai faɗa so ɗaya ba kamar yadda ya faɗi shirka, sai ya ce mi ala wa qawlu zu, ala wa qawlu zu, ala wa qawlu zu, fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. Yayi ta maimaitawa. Duk bala'in da ke faruwa a duniya yau na yaƙe-yaƙe da makamantan kunci da ake saka mutanen da basu ji basu gani ba, ya biyo bayan kaulu zur ne da kuma shahadatu zo. To musulmi, ku ne fa kuke da waɗannan nasoshin waɗanda suke ingantattu daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yadda ka ji sahabi, yadda labarin yake, ba kadai shi ya kiyaye ba, hadda ne, hadda wannan irin zama annabi yake san da yake fadi. A sadda yazo zai fadi kaza, wani irin zama ya sauya, a lokacin da yazo zai fadi kaza wace irin murya yaya yake fadi, duk sai da sahabbai suka kiyaye, musulmi ne kadai suke da irin wannan. To jama'a, wajibi ne musulmi su guji shirka, wajibi ne kowa yayi waiwaye adan tafiya. Yaya kake tare da ubanka, yaya kake tare da uwarka, ka tsaya ka duba da kyau, da ya kuka rabu da ubanka, da kuka rabu da uwarka, ka tsaya kai nazari, ƙarya nawa kai daga ran da ka balaga zuwa yau, daga fitowa alfijirin yau zuwa faduwar rana, shedan zurguda nawa kai? Kasancewa malamai sun ce da a ce kunnanka zai jiyo maka wani abu wanda ba idanka ne ya gano ba, kuma abin nan mugun abu ne, sai ka dan leka haka, sai kuma ka dawo ka ce Allah ya kiyaye, wannan sunan shi shahadatu zuhur, sunan shi qawlu zuhur, sunan shi al-ghiba, gulma. Domin aka ce lafiya, ka ce ai abin da ba a magana, gulma ce, shaidar zurci. Ka iya da bakinka, shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana kuffa alaika hadha. Annabi ya zazzago harshen shi yace wa sahabi Mu'adh, ka rika wannan. Sahabi yace za a rike mu da abubuwan da muke aikatawa da abubuwan da muke faɗi? Za Allah yace akwai abin da ke kifa mutane daga bauta ko kuma da baya? Ba abin da ke kifa mutane wuta irin harshe. Sai ka san me kake faɗi. Allah ya kawo mu zamanin da alƙalami ya bayyana rubuce-rubuce. A da duniya ba ta san rubuce-rubuce ba kafin zuwan musulunci, ba a taɓa ganin rubuce-rubuce irin wannan ba. Yanzu Allah ya kawo mu zamanin rubuce-rubuce. Ka san duk wani harafi da ka rubuta, da text ne, a computer ce, a jarida ne, da hannunka ka rubuta da biro ko da pencil, ya ɗauki wata ma'ana ta ƙarya ko ya ɗauki wata ma'ana ta shaidar zur, za ka ba da jawabi a ranar lahira. Saboda haka kowa ya je nazari jama'a, ƙarya, shaidar zur. Yau in ka iya ƙarya za ka samu muƙami, in ka iya ƙarya za ka ci zaɓe, in ka iya shaidar zur za a baka kujerar hajji, za a yi maka ta umara, za a baka fili, za a baka kwangila, za a iya kaza. Idan ko ka tsaya gaskiya da gaskiyar ka fa, to wannan kuma wahala ta rage maka. To amma abin da muke cewa, musulmin farko da ya suka gyara duniyar nan, aka samu musulunci tun daga gabas har yamma. Haka ba ta faru ba da wa'azi, haka ta faru ne da gaskiya, tsaye da gaskiya, ba wa'azi suka shiga suka yi ta yi ba. Nan a kafa wa'azi, can a kafa wa'azi, can wa'azin ƙasa, can wa'azin mako, can ga wasu sun ba da haka ne aka musulantar da duniyar nan ba. Gaskiya ce kawai a wajen mu'amala. Musulmi kasuwanci suke, musulmi aikin gwamnati suke, musulmi kwangiloli suke yi tun a zamanin sahabbai. Duk waɗannan abubuwan ana yin su, me aka gani tattare da su? Gaskiya, amana, kiyaye lokaci, a yanzu waɗannan siffofin ya lalasaf sun koma sun zama wurin makiyamu. Abin takeici sai ka ce o da ba musulmi kaza gwamma ba wanda ba musulmi ba, waɗanda ma ba su iya kiyayenta harshensu ba har sai ya ce wallahi kafirin nan sun fi amana saboda ya gwada musulmin ya ci amana, ya gwada musulmin ya ci amana, ya gwada kafirin ya ga ya kiyaye mai amana. Madadin ya cire shi daga danganta shi zuwa ga musulunci ina ma kamar yadda ake wa teloli haka za a yi wa duk wani musulmi in yi abu. Yanzu telo da zaran ya saba alkawari sai a ce dama teloli ba su da cika alkawari, wannan ya fi sauki, amma musulmi ba su da cika alkawari ba haka ba ne. Musulmi mutane ne masu cika alkawari, musulmi masu gaskiya ne, musulmi masu amana ne. Ka je ka binciki tarihin zuwan musulmi ƙasar Ghana suka yi tasiri a cikinsu saboda me? Saboda gaskiya, saboda amana. Ka je ka binciki duk inda musulmi suka shiga duniyar nan da wannan ne suka bayyana. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka ruwaito ainihin wannan hadisi. Malam yace a can gaba insha Allah ta'ala zai ƙara bayani dangane da wannan hadisi a takaice. Fabayyana alayhi salatu wassalamu anna qawla zur min akbar al-kaba'ir. Sai manzon Allah ya bayyana cewa fadin ƙarya na daga cikin manya-manyan zunubai. Walaysa lahu zikrun fi saba. Kaga a cikin waɗancan guda bakwai da aka ambata a hadisin can da muke ta magana, ai ba ambaci wannan ainihin wato laifi na ƙarya ba. Fi sab'il mubiqat, a cikin waɗannan guda bakwai waɗanda suke halakarwa. Wa kadhalika al-uquq, haka a cikin waɗancan laifuffuka guda bakwai masu halakawa, kaga ai ba a faɗi saba wa iyaye ba. Amma kuma kaji a cikin wannan hadisin sai annabi ya ambace su a cikin manya-manyan zunuban da suka fi kuma kowaɗanne girma. Don haka akwai bambanci tsakanin al-mubiqatu saba ko al-mubiqa da kuma al-kaba'ir. Bambancin shi ne akwai inda suke haɗuwa, akwai kuma inda suke rabuwa. Shi ne dukkanin mubiqa kabira ce, amma ba dukkan kabira ce mubiqa ba. Waɗannan guda bakwai su ne al-mubiqat, masu hallakarwa, masu lalatarwa, kuma manyan zunubai ne. To sauran zunubai da ba a saka su cikin bakwai din nan ba fa, ba za ka kira su mubiqat ba, amma kuma za ka kira su kaba'ir. Kuma kaji ikon Allah daga cikinsu har akwai waɗanda na daga cikin akbaril kaba'ir, kamar wanne? Kamar sabawa iyaye, kamar ƙarya, suna daga cikin manyan zunubai, amma kuma kaga ba a faɗe su can cikin mubiqa ba. Kuna fahimta da kyau jama'a? Saboda haka malam ya kawo waɗannan bayanai ne kadai don ya tabbatar mana da cewa malaman da suka ce manyan zunubai guda bakwai ne a to sun fi bakwai. Amma in aka ce manyan zunubai masu hallakarwa guda bakwai ne, to wannan shine daidai. Amma manyan zunubai kadai, to waɗannan suna da yawa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am, suwaye na'am. 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 To wannan miƙewa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya daga kashin gida ya tashi ya zauna kadai don ya nuna irin barna da ƙarya take a cikin al'umma. Barnar da shirka ba ta iya samar da ita sai in ta bayyana ne. Ita kuwa ƙarya dama dole ta bayyana, don in ba ta bayyana ba ta zama ƙarya ba. Ma'ana mutum da yake da ƙarya a cikin zuciyar shi bai bayyana ta ba, kaga ba ta zama ƙarya ba. To amma daga lokacin da ya bayyana ta fa, daga wannan lokaci ta zama ƙarya, to barnar da za ta haddasar Allah kaɗai ya san iyakacinta. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa a zamani irin wannan in ka kama radio ka ji labari ko ka kama ainihin wato tashar talabijin ko ka bude internet ko menene ko ka ga text an turo maka sai kai taka tsantsan in ba haka ba sai ka zama ɗaya daga cikin jami'ai na yada ƙarya wani zai zauna kawai ya bi dare sai ya tura text ya ce an yi kaza duk abin da ka gani sai ka natsu tukuna ka fara sansanan hanyoyin tabbatar da wannan magana ta tabbata to sai ka dauki matakin da ya dace saboda ta tabbata ba kawai daga kaji ba kawai kuna zauna a bakin masallaci sai wani yazo ya ce muku gashi can an kashe limamin juma'a garin can an kona masallacin ladanin an kama shi an tafi da shi tsirara to ba sai kai kabbara ba kai kuma ka je ka ci gaba da kashe su wadancan sai ka tsaya ka bincika kai ina ka samu labarin sai ka ji ya ce ya tsaya zai sai biredi ne can ya ji wani dan a caba yana magana amma shi ma dan a caban da ya faɗi magana ma ya wuce sai ka ce to kaka sake kawo labari irin wannan ka binciki maganganu da dama da zaka ji suna yawo sai ka ga cewa ƙarya ne shi yasa in Allah ya so bayan mun kammala ƙarashen laccen mu da muka taɓa fara ta kusan shekara biyu akan mantuwa muna da wata lacca wadda za ta biyo bayan ta akan sha'i'at jita-jita taken laccen kenan jita-jita saboda jita-jita tana fatattaka al'umma tana haddasar da fitina ina fata an gane wallahu a'lam me yiwa kasantuwar barna wadda jita-jita ko ƙarya take haifarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi zauna dan sa san maganar tana da muhimmanci sannan bai faɗe ta so ɗaya kamar yadda ya faɗi shirka da saba wa iyaye ba ya faɗa ya maimaita ya sake faɗe ya sake maimaitawa ya sake faɗe ya sake maimaitawa ya ta maimaitawa har suka ce dama dai yayi shiru sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu da baka je ka samu gungun wasu mutane musamman mutanen da suka tsayu akan za su yi addini ka tattara labaran da kake ji tattare da su zaka ji kashi 80% na farko ba na alheri bane to kuma in ka bincika a cikin 80% din nan waɗanda ba na alheri ba idan baka samu dukkan su ƙarya bane to sai ka samu mafi yawancin su ƙarya ne sauran kuma sai ka ga ba haka abin yake ba amma sai aka jirkita maganar to shi kanshi musuluncin haka ya sha gwagwarmaya aje a ce ai annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo yana raba ƴaƴa da iyaye ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo ya haifar da tashin tashina a tsakanin mutanen da suke zaune lafiya haka suka yi ta yadawa dangane da musulunci duk duniya babu addini mai son zaman lafiya da lumana da adalci da tsaida gaskiya da riƙon amana irin addinin musulunci duk duniya babu amma abin mamaki a yau an yi amfani da kafefan watsa labarai iri-iri an gurɓata sunan musulunci an gurɓata sunan musulmi an ɗauki siffar shiga ta mutanen kirki su ne sahabbai ula'ika hum khairul bariya ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbihi wa hizbuhu walau lahumu ma kana fil ardi muslimu waɗannan mutanen yau siffa irin tasu ita ce siffar dan ta'adda a duniya siffa irin tasu ita ce siffar da yau in an ganta to an ga mai kisan kai an ga mai barna an ga mai tashin tashina amma wani abin mamaki dukkanin wanda zai suranta maka wani musulmi da sunan cewa wannan musulmin yayi mishi wani ta'addanci in ka ce ya kawo hoton shi zai kawo maka hoton shi saye da shirt ko da t-shirt da shirt ko da t-shirt ba zai kawo maka ainihin hoton shi da doguwar riga da rawani ba in ko kaga haka insha Allah waje kaka bincika ba ga kazafi akai mai duk wani wanda ake kukan yayi ta'addanci a yau aka ce musulmi ne ko mabiyin addinin musulunci ne zaka ga shirt ce a jikin shi ko kuma t-shirt amma in aka dawo kuma wajen zargi sai a zargi waɗanda suke sanya dogayen riguna da rawani me yasa kadai don aiwa musulunci kafar angulu don aiwa musulunci ainihin wato agoga mishi kashin kasa so da haka jama'a wajibi ne duk inda kake a matsayinka na musulmi ka san cewa you are an ambassador to this religion kai wakili ne na wannan addinin akan duk abin da ka fada akan duk abin da ka aikata a ma'aikata a kasuwa a tashar mota a kan titi a gidan daurin aure ne a ko ina ka san cewa duk abin da ka aikata kowa zai aikata komai ba za a kalle shi da sunan addinin shi ba ƴan mata ne za a gansu suna rawa tsirara amma ko ce ta sa cross dan fashi ne za a nuna sha NTA gashi nan an kama shi amma sai ganshi da cross biya aikata kazafa sai ce dama musulmi ai addinin su ne to kar ka zama daga cikin waɗanda za a samu damar ganin lagon musulunci ta bangaren su Allah maraukakin sarki ya kiyaye malam yace fal kabiratul ula dan haka babban zunubi na farko wanda za a yi wa'azi akan shi a cikin wannan littafi الشرك بالله تعالى الشرك بالله تعالى حتى الله مدوكين سركي da wani shirka shine laifin farko wanda za a yi wa'azi akan shi a littafin da farko saboda irin yadda wannan ainihin wato zunubi yake da girma da kuma fuskoki mabambanta tun daga Imam Az-Zahabi har malam mashhur da ya ta'liqi akan wannan littafi Kitab al-Kaba'ir sun bada muhimmanci dangane da kawo bayanai ta'rifat definitions menene shirka sai yace wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shirka ita ce ka sanya wa Allah abokin tarayya kishiya a halin shi Allah ya halicce ka ana kokarin a fito da fuskar zaluncin da kai wanda ya halicce ka shi kadai ya halicce ka amma kuma in ka tashi bauta mishi saboda zalunci saboda rashin adalci sai ka hada shi da wani kai mishi kishiya aw ta'budu ma'ahu ghayrahu min hadarin ko kuma kana bautar shi kana hadawa da wani dutse aw basharin ko wani mutum aw shamsin ko rana aw qamarin ko wata aw nabiyin ko annabi aw shaykhin ko shayhi wani malami aw jinni ko kuma aljani aw najmin ko kuma wani tauraro aw malakin ko wani mala'ika wa ghairi zalika da ma dai waɗansu abubuwa waɗanda ba wannan ba wanda duk ya bauta wa Allah ya tabbata yayi bauta Allah sai kuma ya karkatar da wani nau'in na ibadar zuwa ga wani dutse ko wani mutum mutumin nan annabi ne ko wali ne shehi ne ko malami ko kuma ya karkatar da wani nau'i na ibada zuwa ga rana ko ga wata ko ya karkatar da wannan bauta zuwa ga wata halitta ko wata iri ce ko da mala'ika ne ko aljani ne wannan shine asalin shirka dan haka dangane da shirka jama'a ku kiyaye duban girman wanda aka hada Allah da shi baya gyara ta kamar yadda girman kwarto a wurin ka kai ne gida kai miji baya sa ka dauke wannan abu daga kwartantaka Allah ya kyauta da zaka kama matarka da mahaifinka ko mahaifinta zai saka ga cewa ba komai tunda babanta ne yake zina da ita da zaka kama matarka da babanka Allah ya kyauta zaka iya dauke kai akan babu komai akwai wanda yafi girma a wurinka fiye da ubanka akwai wanda yafi girma dangane da matarka fiye da ubanta babu to amma kar ka manta wannan zinar da matar ka ta yi da mahaifinka ko da nata mahaifin, abinda kadai ya fusatar da kai shine ta yi shirka a wajen haƙƙinka. Yau da Allah ya sa ba kai ka aure ta ba, tun farko mahaifinka ya aure ta, ya shiga da ya ta daka ya kwanta, ya yi maka wani laifi? Shi yankin da ya sadu da ita da ba ubanta ba ne fa, wani ne ya je ya same ta ya aure ta kafin kai, ya yi laifi? Ashe kasantuwar tana matarka kuma ta ba da abin da yake haƙƙinka ne kai kadai zuwa ga wani wanda ba kai ba, wannan kowane ne, ba zai sa ka ɗauki abin da sauƙi ba. Domin so da dama idan mutane sun aikata shirka dangane da haƙƙin annabawa, ko shirka dangane da haƙƙin salihai, ko shirka dangane da haƙƙin waliyai, ko shirka dangane da haƙƙin shehunnai ko malamai, in ka ce kaza shirka ne, sai ce a annabin da aka yi wa kaza kake nufi shirka ne? Na'am, shirka farko da kiristoci suka shiga tare da cewa manya-manyan mabiya Allah ne, amma shirka farko da suka shiga ita ce me? Ita ce haɗa Allah maɗaukakin sarki da annabin shi Isa, haɗa Allah maɗaukakin sarki da wata saliha ita ce Maryam. Shirka farko da Yahudawa suka yi wa Allah ita ce me? Haɗa Allah maɗaukakin sarki da suka yi da wani bawan shi daga cikin bayin shi shine Uzairu. Saboda mutane ku kiyaye girman darajar wanda ka bautawa tare da Allah, bai sa wannan ta koma ta zama ibada. Don haka ba a bautawa annabawa. Wannan wani darasi ne mai matukar muhimmanci wanda a tsakankanin wannan darasin za a zo a tattauna shi. Ba a bautawa malamai, ba a bautawa shehunnai, ba a bautawa waliyai. Annabawa salati ake musu, a ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kowane annabi zaka iya mishi sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi yakan ce Ibrahim, yace sallallahu alaihi wasallam, zaka iya cewa alaihi salatu wassalam. Salihai, waliyai, rahmatullahi alaihi in ya rasu, in ba haka ba jazahullahu khairan. Sahabbai a ce radiyallahu anhu. Amma zalunci ne ka ɗauki matsayin annabi ka baiwa, wato ka ɗauke shi ka kai shi matsayin Allah, ka ɗauki matsayin Allah kuma ka ainihin wato kawo wani annabi ko kuma wani shehi ko wani aljani. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu man zabaha li ghairillah, wanda biye yanka ga wani wanda ba Allah ba, Allah ya tsine mai albarka. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin sahihu Muslim. Duk wanda ya yanka ba ga Allah ba, Allah ya tsine mishi. Dan haka dole ne a yi yanka ga Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Da sallah, da duk wata ibada, da yanka, da komai ka yi ga Allah, kar ka hada Allah da kowa. Jama'a sai ku yi taka tsantsan. Za mu zo mu ji nasoshi da za ka ji gargadi dangane da yadda shirka take a cikin wannan al'umma. A ɓoye take kamar tururuwa ce a kan dutse baki kuma da daddare. Ka gaya min yadda za a kai ka iya gane ta. Tururuwa baka ce ko gwano baki ne, a kan dutse baki kuma a cikin dare, gaya min yadda za ka iya gane shi. To haka shirka take a cikin wannan al'ummar tamu. Sai ka yi baka sani ba da baki. Tafiya annabi yake da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzo Allah ya ji Umar yana cewa na rantse da ubana, sai manzo Allah ya ce a'a, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya shiru. Man halafa bi aba'ihi falyaqul la ilaha illallah, manzo Allah yace wanda ya ce ya rantse da ubanshi ko ya rantse da iyayen shi, ya bar ma zai faɗi la ilaha illallah ita ce kaffara, ba na nufin ya kafirta ba, amma kalma ce kasassaba ce mai girma, ba a rantsuwa da kowa sai da Allah, ba a rantsuwa da rawanin sarkin musulmi, ba a rantsuwa da kabarin shehu, ba a rantsuwa da hubbari, ba a rantsuwa da kowa, ba a rantsuwa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba a rantsuwa da mala'ika Jibrilu, sai dai a rantse da Allah, ko da sunayen shi ko da siffofin shi. Kace na rantse da Allah, kace na rantse da Alqur'ani, kace na rantse da Yasin, na rantse da laqad ja'akum, na rantse da wattini waz zaitun, na rantse da qaf, duk zaka iya rantsewa domin duk waɗannan maganganun Allah ne. Amma kakka rantse da wani abu wanda ba Allah ne. Cika baki da mutane suke ganin in ka kururuto ka tattaro wasu abubuwa shi zai sa a gane da gaske kake yi. Duk abin da zaka rantse da shi wanda ba Allah ba, siffofin Allah ba, bai kai girman Allah ba, dan haka bakin bai ciko ba. Mutum ya ce to na rantse da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai a ce a kai kuskure, ka ce ka rantse da girman Allah, ka ce ka rantse da girman Alqur'ani, shine abin da yake daidai. So da haka jama'a, wannan shirka da malam ya ta'arifin ta anan karshe sai ya ce wa ghairi zalika, ta ma dai hada Allah da waɗansu abubuwa banda waɗannan. Bayani zai zo a baya insha Allah. قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي ان الله لا يغفر ان يشرك به الله فبايا غفر ان اكاي مي شركا malamai suka ce wannan ayar sakamakon maganganun da malam yayo a baya na cewa dole ne a rinka hada ayoyi da junan su dan a rinka fahimtar su, ba za ka fassara ta kai tsaye yadda kake ganin ta cewa Allah baya gafara in akai mai shirka ba, lallai ne sai ka kayyade cewa wanda duk ya mutu yana shirka. Dan ba haka ba, wanda yake shirka in yazo ya tuba ya dawo tauhidi, to an kace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah baya gafara a yi mishi shirka. To shi ya ce ya tuba kuma ka ce ba a gafarta mai, abinda ake nufi wanda ya mutu yana shirka fau 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 Allah ba zai gafarta mai ba kowaye. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace annabi Ibrahim zai hadu da mahaifin shi a ranar alkiyama, an yi mutsu-mutsu da mahaifin shi, an tafake shi za a kai shi wuta. Sai annabi Ibrahim sai yace ya Ubangiji, kai kai min alkawari a duniya cewa ba za ka wulakanta ni ba a lahira, ina za ka iya ciro wannan alkawari? Karanta Qur'ani. Wala tukhzini yawma yub'athun, addu'a ce Allah ya amshi addu'ar, ya Allah karka wulakanta ni ranar da za a tashi mutane. Sai annabi Ibrahim Allah ya ce mishi gaskiya ne ne maka wannan alkawarin? Sai Ibrahim ya ce wannan wulakanci ya wuce a ce ga ubana za a kai shi wuta. Manzon Allah ya ce sai Allah ya sa a dauki kura, kura wannan da ka sani dabba, sai a yanka ta sai a jefa ta wuta. Sai a cewa annabi Ibrahim ya kauda kanshi sai a tasake mahaifin shi sai a yi gaba da shi, ishara akan kamar yadda wannan kura aka jefa ta wuta haka mahaifinka labudda sai ya shiga. Menene dalili? Saboda ya yi shirka. To duk mutumin da ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi ba. Sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma laifin duk da yake kasa da shirka to Allah yana gafara shi ga wanda ya so. Ka yi fata, ka yi zina, ka yi luwaɗi, ka ci kuɗin haram, ka aikata wani laifi na gulma ko makamantan haka, idan Allah ya so, ka ji sharaɗin, in Allah ya so sai gafarta maka, in bai so ya gafarta maka ba fa sai sa a kai ka gidan wuta a yi maka azaba da gwargwadon girman laifin. To saboda akwai tauhidi tattare da zuciyarka, baka mutu da shirka ba. Amma in ka mutu da shirka to shirka wani katafaren bam ne da ke watse imani gaba ɗayan shi ya tarwatsa shi, ba a samun ko sinadarin shi tattare da mutu. Don haka duk mutumin da ya mutu ga imani ga shirka to ba zai yiwu ba, sai dai ya tashi a ranar lahira a matsayin mushriki, imani ya riga ya tarwatse gaba ɗaya a nan duniya. Wannan yana daga cikin hadari da sharrin shirka da irin barna da take wa ainihin mutum guda kafin ta kai zuwa ga al'umma. Saboda haka dan uwa karka dogara da cewa ai an ce Allah na gafara duk laifin da ba shirkawa ga wanda yaso. Rauka cewa baka shirka shikenan sai kai ta aikata sauran masha a kuma. Malamai suka ce to nan kuma shedan ya bullo maka da wani nau'in shirka din. Shine yayi maka hudu ba har ka gamsu. Shi ma ka dauke shi a matsayin ubangiji kenan. Wanda ke iya halatta maka abu da dogaran cewa ai kaza ba laifi bane wanda ke dawwamawa a wuta. Ai kaza in na aikata kaza zan je in tuba. Yan uwan Annabi Yusuf me suka ce? Ukutulu Yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ce ku je ku kashe Yusuf ko ku je ku badda shi jefa shi a rijiya. Shikenan sai ku samu fuska a wurin mahaifinku. Daga baya shikenan sai ku tuba sai ku zama mutanen kirki. Dawancin mutane yau da suke aikata sako suna aikatawa ne da wannan irin dogara. Ai ba shirka bace. Kuma ai in nayi ma zan tuba. Waye gaya maka cewa zaka kai nan da karfe kaza? Waye gaya maka cewa inda kake zauna nan zaka iya tashi? Waye gaya maka motar da kake ciki a yanzu zaka fita cikin ta? Wane ne ya gaya maka akan cewa bacci da zaka kwanta zaka tashi? Dan haka kullum Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kira mu zuwa ga yawaita tuba da yawaita istighfari. Kullum Annabi yake bayyana mana falalar mutumin da kafin mutuwa ya samu wani nau'i na rashin lafiya wanda za ta zazzage mishi wasu zunubai. Ya isa wurin Allah ba nauyin jiki ba nauyin zunubi. Mutumin da ya dade ba lafiya sai ka same shi ya rame ya tsunke wani kato ne sai ka je ka ga an haka mai kabari dan tsito an saka shi a ciki kamar wani dan karamin yaro. Wannan tsawon rashin lafiyar yadda ta tsiyaye jikin shi haka take tsiyaye kuma zunuban shi matukar yana da imani. Shisa Annabi yake kyamar mutuwar fuja'a ko irin wannan mutuwa ta zamani. Ka shiga mota yanzu-yanzun nan yanzu-yanzu sai a ciro gawaka ta yi raga-raga. Annabi baya son irin wannan mutuwa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wa qala ta'ala sannan Allah yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Lalle wanda bi yayi shirka ya hada Allah da wani to haqiqa Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu an-nar kuma wuta ita ce makoman shi. Wa qala ta'ala kuma Allah yace inna shirka la zulmun adhim. Lalle shirka zunubi ne mai girma. Wal ayatu fi zalika kaseera. Malam yace ayoyi dangane da shirka suna da yawa. Faman ashraka billahi ta'ala, duk wanda ya shirka ya hada Allah madaukakin sarki da wani, thumma mata mushrikan, ya mutu a halin yana mushriki, fa huwa min ashabin nar qat'an, yana daga cikin yan wuta yanke. Dan haka duk wani kafiri da ya mutu kai tsaye ka kudurta cewa yana wuta. In ka je ka tsaya ma akan kabarin shi kai mishi albishir da cewa manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da mi maka albishir da wuta ta tabbata gare ka. Hadisi ya tabbata akan haka. Amma duk wanda ya mutu musulmi sai dai yana aikata kaza yana aikata kaza yana aikata kaza amma ba shirka ba, to baka isa ka ce dan wuta bane. Duk girman laifin baka isa ka ce kafiri bane. Sannan baka isa ba kuma ka ce dan aljanna ne kai tsaye. Sai dai ka ce wani muna jiye mishi tsoron zunuban da ya mutu a kai amma muna roƙon Allah ya gafarta mishi kuma mu nemi shi fatan rahama Allah saboda musulmi ne. Domin imani ko daidai da ƙwaye komayya ne. Abinda Bahaushe ke nufi da komayya sune ƴaƴan rana. Idan rana ta hasko ɗaki da hantsi ko makamantan haka in ka kalli wannan haske sai ka ga wasu irin spots, wasu dindindin abubuwa ɗan murmuri waɗanda duk yadda za ka sa wani abu ka tattara su ba za ka iya ba. To ko da girman wannan abun ne, mutum ya mutu yana da imani bai yi shirka ba, to yana nan a matsayin kayan Allah, yana nan a ƙarƙashin kular manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na karka sake Allah ya tuhumce ka da ka taɓa kayan shi, karka sake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ka akan taɓa amanar da Allah ya bashi. To kai kuma musulmi ka ji darajar imani, sannan kuma ka ji hadarin shirka, to duk abin da yake shirka ne sai ka guje shi. Ba dan kuma ka ji abin da malamin yanke hukunci, kuma haka hukuncin yake kitaban wa sunnatan. فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا. عند دي شركة كما يموتوا دوانا شركة وينكتن متني كوكا بابو تنتما قاشمالا يكي تشيواء أكسا يا دم تفدوني شرحي يتشي ويستفاد من منطوق الآية وانن آية دتكي تشيواء إن الشرك لظلم عظيم. Shirka babban zunubi ne. To menene mantukinta, me take faɗi, me take furtawa? Ana fa'idanta cewa annan shirka a azamul zulm, shirka ita ce zalunci wanda ya fi kowanne girma. Wa min mafhumiha, abinda kuma za a fahimta a cikin ayar can mantuki ne, kai tsaye ayar ta ce ne inna shirka la zulmun azim, wannan na tabbatar da kenan shirka ita ce zalunci mafi girma. Karara aya ta bayyana haka. To amma kuma me za a fahimta a ƙarƙashin wannan ayar? Anna tauhida a'dalul adl, tauhidi kuma shine adalcin da yafi kowanne. Fama kana ashadda munafa li hadha al-maqsud fa huwa akbar al-kaba'ir, dan haka duk abin da yafi tsananin kore wannan maqsudin shine tauhidi. Tauhidi shine makasudin da yasa Allah ya halitta. To duk abin da yake kora wannan tauhidin shine zunubi mafi girma. Fa ta'ammal hadhal asli haqqat ta'ammul, malam yace ka tsaya ka lura da wannan ka'ida. Ka'ida ce wadda take mai girma, to ka tsaya ka lura da ita matukar lura. Wa'tabir bihi tafasil alladhi dhakarnahu fi akhirih, sannan kuma ka tsaya ka lura ka hada wannan ka'idar da wasu bayanai da za mu zo mu yi dalla dalla a ƙarshen wannan karatu. Tafuz za ka rabautu insha Allahu ta'ala, in Allah madaukakin sarki ya so. Kamar yadda na gaya mana, malam mashhur ba ta'aliki kadai ba takhriji kadai ba, hasharhi yayi wannan littafi kenan. Mana abin da yake cewa a ƙarƙashin wannan babi, don babin ya zo ƙarshe, akwai wasu ƙa'idoji da malam zai ɗibo ya maka sharhinsu don ka gane irin yadda shirka take da irin fuskoki. Ina fata an gane. Don haka wajibi ne musulmi ku guji shirka, dole ne malamai ku tsananta wa'azi dangane da shirka da nau'o'inta da fuskokinta da irin hanyoyin da take bullowa ta fatattaka imani, saboda abu mafi girma a wurin Allah shine tauhidi. To guduma mafi nauyi wadda take kwankwasa tauhidi ita ce shirka. Ka duba da kyau ka gani, duk abin da zai ci mutuncin rigarka nan je wurin tela ba a samu mafita, amma aka watsa acid ruwan batir ta tashi aiki kenan. Saboda haka barnar da shirka take wa imani ya fi barnar da ruwan batir yake wa tufafi. To sai ka lura da kyau. To kuma so da dama, saboda al'ummar musulmi sun samu kansu a waɗannan irin zamunna, shirka ta riga ta shiga ta dabaibaye su har sai suka waye gari ba sa son a yi musu wa'azi dangane da shirka. su kansu malaman sai suka gurbace da damar su ba sa son wa'azi dangane da shirka, saboda yin wa'azi dangane da shirka wai zai raba kan musulmi, wai wa'azi dangane da shirka zai jawo cece kuce. Yudammi mutumin da yake da farin tufafi kar ga kanshin turare na tashi a jikin shi, sai ya zo taka wani wuri sai aka ce mishi a'a wannan gada ta riɓe, idan ka taka ta ba burmawa kadai ba, wannan rigar taka za ta koma ta wari madadin kanshi, za ta koma ta lalace. Yudammi zai ce baya so, ba a taimake shi ba, an taimake shi. Amma matsala ita ce duk wa'azi game da shirka yana tayar da hankali, yana ɓata rai, kamar yadda ka san duk gyambo in aka zo wanke shi aka ce za a sa lemun tsami, ƙarshenta sai an riƙe wannan mai gyamban, a dirje wannan gyambo tun yana fitar da ɓoya, yana fitar da lalataccen ruwa har a ga janjini ya fita ƙarto, yawon ku kenan. Amma ran nan mai gyamban zai yi bacci, na kusa da shi kuma za su yi bacci, amma idan gyambo ya kume to duk inda ya zo ya zauna cikin jama'a sai ya tashi mutanen gurin, duk wanda ya haɗa wurin kwana da shi to ba zai bar shi ya bacci ba. Saboda haka jama'a ku guji shirka, inna shirka la zulmun azim, shirka ita ce zalunci mafi girma. Allah madaukakin sarki kuma ya ce la yanalu ahdi zalimi, masu zalunci to duk alkawarin da nake to ba za su same shi ba, cewa Allah ya wafis sama'i rizqukum wama tu'aduna, duk arzikinku da duk alkawarin da aka yi muku yana sama, aljanna tana sama, gafara tana sama, ruwa daga sama yake, arziki komai daga sama yake, alqur'ani daga ina yake, daga sama yake. Wa fis sama'i rizqukum wama tu'aduna, to duk wanda yake zalunci ba zai samu wannan arzikin ba. To sai zama kana aikata zalunci da yafi kowanne zalunci, shine shirka. Sun ji waɗannan ayoyi sai malam yake cewa kama anna man amana billah, yo kamar yadda wanda ya shirka ya mutu yana shirka zai shiga wuta ya zauna dindindin, haka kuma duk wanda ya imani da Allah, wa mata mu'minan fa huwa min ashabil janna, yayi imani da Allah ya mutu yana mai imani da Allah to tabbas yana daga cikin ƴan aljanna. Wa in uzziba, koda daga baya an yi mishi azaba, domin akwai musulmin da ya aikata laifin da Allah bai nufe shi da gafara ba kamar yadda muka gabata, to duk yadda aka yi mai azaba zai waye gari wata rana zai samu ainihin aljanna saboda darajar imani. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir, bana ba ku labarin zunubin da yafi kowanne girma ba, al-ishraku billah, hada Allah da wani. Al-hadith malam yace ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi. Wannan hadisi yana nan Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu shahadat, babu ma kila fi shahadati zur, a matattarar da Imam al-Bukhari yake dangane da kafa shaida, a babin da ke bayani dangane da nassoshin da suka zo game da shaidar zur. Alamba hadisi ta ainihin wato 2654 a mujalladi na 5 shafi na 261. Muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul iman a cikin babu bayanil kaba'iri wa akbariha, babin da ke bayani akan zunubai manya da kuma bayanin zunuban da suka fi kowanne girma, a juz'i na farko shafi na 91 lamba ta 87. An Abi Bakra radiyallahu anhu, daga Abi Bakra Allah ya kara mishi yarda, kamar yadda muka faɗi a karatun da ya gabata, da yake wannan littafi ne na wa'azi ba littafi ne na tafsiri ba. ba littafi ne na hadisi ba, ba littafi ne na fiqh ba, ba littafin aqida bane, ba littafin tarihi bane, tare da cewa akwai tafsiri ciki, akwai hadisi ciki, akwai fiqh a ciki, akwai tarihi, akwai aqida. Amma littafi ne na wa'azi. Imam Az-Zahabi idan yazo yakan kawo hadisi ne da iya abin da yake bukata kawai a cikin littafi. Malam mashhur a kafa sai ya feda biri har wutsiya shi, ya faɗi waɗanda suka fitar da hadisin da inda suka fitar da shi, sannan sai ya ɗauko maka hadisin takanas. To ni kuma ne alƙawarin in Allah ya so abin da ya shafi shafuffuka da sauransu, ko da ban tsaya bayyana su ba, amma zan ba da muhimmanci dangane da faɗin lambar hadisin a cikin Bukhari lamba ta kaza, a cikin Muslim lamba ta kaza, saboda kusan duk waɗannan littattafai yanzu malamai sun yi aikin zuba musu lambobi. So da haka da an ce duba Bukhari hadisi lamba ta kaza, duba Abu Dauda lamba ta kaza, Muwatta duba hadisi lamba ta kaza, ko ba a ce maka babi kaza ba, insha Allahu ta'ala za ka same shi. To sa'an nan sai kuma mu sake karanta hadisin cikakken shi kamar yadda malam mashhur zai kawo a ƙasa, saboda a sake nannaga wannan wa'azi. Yace sahabi Abu Bakr ta shi ya ruwaito hadisin, in aka ce Abu Bakr ta daban da ainihin Abu Bakar sai ka kiyaye, sahabbai ne guda biyu mabambanta. Kala yace kala annabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallam, ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir thalathan, qalu bala ya rasulullah. Manzo Allah yace bana fada muku zunuban da suka fi ko wadanne girma ba, har su uku annabi ya fadi. Suka ce na'am ya manzon Allah, a fada mana. Kala sai yace al-ishraku billah, shirka hada Allah da wani, wa uququl walidain, da saba wa uwa da uba, wa jalasa wa kana muttaki'an, hada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin kashin gida ne sai ya tashi zauni. Fa qala yace ala wa qawluz zur, ala wa qawluz zur, har da ƙarya. Qala fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat, bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma har sai da muka ce ina ma da yayi shiru. Malam yace wanzur juz al-bardiji, ka duba ainihin juz'in bardiji. Bardiji wani malami ne wanda yazo bayan al-Imam Az-Zahabi, ya bibiyi wasu manya-manyan laifuffuka ya gano su a cikin al-Qur'ani da hadisi, sai ya rubuta su, sai ake buga littafin a ƙarshen littafin Kitabul Kaba'ir. Haka aka buga wannan, sannan wannan littafin na bardiji kuma muna da shi ainihin taba'a mustaqilla a wannan makaranta a lamba ta biyar. Yace wa huwa al-mulhaq ath-thani fi nashratina hadhihi, shine littafi na biyu wanda ainihin muka dan fara da wannan bugun littafin namu. Ma'ana a ƙarshen wannan littafi akwai al-mulhaq, akwai wasu littafai waɗanda aka kara a jikin wannan, aka hada aka buga. To wannan risalatu ko juz'ul bardiji fil kaba'ir shine ainihin mulhaq na biyu, jama'a kunji. Wa qala, kuma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ijtanibu sab'a al mubiqat, kunisanci manya manyan zunubai masu halakarwa guda bakwai. Fa zakara minha shirka, daga ciki sai ya ambaci shirka. Zaka ga kamar hadisan ana ta maimaita su ne, amma Zahabi malamin hadisi ne kuma daga cikin malaman fiqh na hadisi. Shi yasa na ce mana shi littafin ko da yake ba littafin fiqh bane, amma akwai fiqh a cikin shi. Hadisi daya ya kawo maka shi can dan ya kafa hujja da cewa annabi ya yi wa'azi akan anisanci wasu laifuffuka guda bakwai masu halakarwa, ya sake kawo wannan hadisin kuma a yanzu dan ya tabbatar maka da cewa shirka na daya daga cikin waɗannan laifuffuka. Gashi a ƙasa sai yake cewa Imam al-Bukhari ya fitar da ainihin wato wannan hadisi a cikin Kitabul Wasaya, babin da ke magana Allah, magana Allah madaukakin sarki, da Imam al-Bukhari ya kawo ta, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, ina masu cin dukiyar maraya da barna, a mutu a ban maka yaro karami ko a ban maka yarinya karama, sai kaga saboda kana da iko kai kake da ta cewa ba a ma san nawa aka mutu aka bar maka ba, sai ka je ka cinye wannan dukiya. To su ne Allah yake magana a wannan wuri, yake cewa inna ma ya'kuluna fi butunihim nara, wuta suke ci wa cikin su a nan duniya kenan. Wa sayaslawna sa'ira, kuma a ranar lahira za su shiga wata wuta mai azababban kuna mai suna sa'ira. Imam al-Bukhari da yazo fassara wannan aya, garin fassara wannan ayar ne ya ruwaito wannan hadisin, kuma sarki ya tabbata ga Allah saboda hadisin kamar yadda muka ji, kuma za mu zo mu sake ji a nan gaba kadan yanzun nan. Hadisin daga cikin abubuwa guda bakwai da ya lissafo akwai cin riba, akwai cin dukiyar maraya. Wa Muslim, haka nan Muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin ainihin wato kitabul iman ababul kaba'iri an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala jitanibu sab'al mubiqat, manzo Allah yace ku nisanci laifuka guda bakwai waɗanda ke halakar da masu yin su. Qalu ya rasulullah wa ma hunna, sahabbai suka ce ya manzon Allah waɗanne laifuka ne waɗannan? Majlisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kofa a buɗe take saboda kai tambaya ka samu ilimi. Annabi ya faɗi waɗannan abubuwa sai suka ce guda nawa ne, waɗanne ne su, ina suke? Qala, sai ya ce ashirku billah, shirka babban laifi ne mai halakarwa, wasi'ir da tsafi, tsafi juju, cultism, duk wannan yana daga cikin ma'anoni na sihiri jama'a. Domin shi sihiri kalma ce ta larabci, ita ce bahaushe ya juye yake ce mata asiri, bayarabe ya ce mata ashiri, huwa huwa larabci ne kawai ya ɗauka ya ɗan sauya shi. To wannan asiri ko sihiri shi ne ake nufi da tsafi, bokanci nau'in shi ne, duba nau'in shi ne, tsubbu nau'in shi ne, juju masu yankan kai, yan cultism duk nau'i ne na wannan sihirce-sihirce da asirce-asirce da tsafe-tsafe da bugun ƙasa da waɗannan al'amura. Kuma wajibi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci waɗannan laifuka guda bakwai masu halakarwa, wajibi ne a nisance su. Saboda haka ya kai musulmi, karka sake a rayuwarka Allah maɗaukakin sarki ya kama ka da laifin shirka ko kuma laifin ainihin wato sihiri, sa'annan sai kuma ya ce wa qatlan nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, da kashe ran da Allah ya haramta karka sake ka kashe, illa bil haqq, sai in ran ya cancanta a kashe shi. Shi kuma kisan kai, babu wani wanda ya isa yayi shi sai da izinin Allah. Izinin Allah kuna biyo bayan sai an bincika, amma kana zargin wane ne ya kashe wanenka, wane ne ya bada fatawa, wane ne ya ce kaza, sai ka ce a kashe shi. To wannan na daga cikin manya-manyan zunubai. Sannan mutanen da za su shiga anguwanni tsakiyar jama'a ko su tafi daji bayan gari su je su gina gida, su je su ta kama jama'a suna kashewa suna yankawa, duk wannan yana daga cikin kisan kan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta. Haka irin wannan kisa da ake na zamani, haka siddan a turo jami'an tsaro su shigo su ta kashe mutane, duk yana daga cikin kisa da Allah maɗaukakin sarki ya haramta, domin babu wani dalili da za a kashe. Haka waɗannan da suke zuwa su ɗauki bom su buga a cikin mutane, a masallaci ne, a coci ne, a kasuwa ce, a ko'ina ne, kisan kai ne wannan bi ghairi haqq. Ga ma'aunin da za ka ɗauka ka gane kisan kan da kake yi baka da gaskiya a kai, shi ne a ɓoye kake yi. Duk kisan kan da ya zama akwai conspiracy, akwai yi a ɓoye, to shine shari'a take nufi da kisan kai ba na gaskiya ba. Kisan kai wanda yake bil haqq ana tara mutane ne. Shi wanda za a kashe a karanto mai ayoyi, a karanto mai hadisai, a karanta mai laifukan shi ya tabbatar da cewa ya cancanta wannan laifin ya yi shi, kuma ya tabbatar da cewa hukuncin wanda ya wannan gashi kisa ne a cikin Qur'ani da hadisi, ba a ƙarƙashin kowace doka ba. To shi ne kisan kai bil haqq. Amma duk sanda ba ka ji an ce a lallaba a je a yi kaza, to wallahi kar ka shiga ciki, ba bil haqqi ba ne. Duk ayar da aka ja maka an yaudare ka, bil haqqi a sarari ake yin shi. Kuma wallahi duk wani kisan kai da aka yi shi da munafunci, ko wallahi al'azimi sai Allah ya bayyana shi. Saboda akan kisan kai ne na zalunci kadai Allah ya saukar da wata aya ke cewa wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Duk inda za a yi kiyasi da wannan aya akan wani abu, amma akan kisan kai ne ta sauka, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Duk inda aka yi kisan kai, in bil haqqi ne a sarari ake yin shi, mun faɗa. Idan ko aka yi shi a ɓoye fa, to sai Allah ya fitar da shi ranar lahira. Tsadda tsuntsu mashin lera wadda haka siddan za ka kashe ta, ba a cinta, sai kan sai ka kashe ta. Kadangare jangwalagwa da kan sai ka kashe shi, ba ci za ka yi ba, ba a ci. Mage haka siddan sai ka kashe ta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce sai wannan tsuntsu ya zo ainihin wato jini na zuba a wuyan shi ranar lahira, yana tsalle a gaban Allah yana cewa ya Ubangiji sal hadha lima qatalani, ya rab sal hadha lima qatalani, me yasa wani ya kashe ni tsuntsu fa, balle wanda ya kashe mutum, balle wanda ya kashe mutane, balle wanda ya kashe musulmi. A duba jaridin yau za a gani duk an lissafa ga waɗanda aka kashe a bom da aka buga a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga su nan, ga sunayen musulmi ratata. Kasa musulmi ɗaya ta adin shi a wurin Allah ya fi muni fiye da a rusa Ka'aba a manta da ita. Kawai sai wani ya zauna ya indoctrinating tunaninka, ya gurɓata tunaninka, ya ce maka wannan shi ne jihadi. Jihadi sai an zaunar da kai, an karantar da kai. Babin jihadi ba kusa yake ba a duk wani littafin fiqhu ko hadisi. Ayoyin jihadi ba a kusa suke ba a duk inda ka buɗe Al-Qur'ani, sai ka yi a hankali ka kai gare su, sannan ka gane me ma'anar wannan ayar, me ma'anar wancan hadisin, ya ake hada wannan da wancan, ya ake kaza. To halin da suna kashe junansu, da haka aka gurɓata sunan addinin, ya zama addinin kawai ana ganin falsafar shi, hikimar shi kawai ita ce kisan kai. Don haka sai a saka musu cewa duk inda kake musulmi ne bayan ka kauce ya wuce. Don ba haka ba suka ce the next thing sai dai ka, in ya wuce ya nisa sannan ka tafi. In ba haka ba sai su ce shi kenan yanzu-yanzun nan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. So da haka jama'ar musulmi kun ji kisan kai wanda Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya. Muna bayyana menene da gaskiya din nan, sai wanda ya cancanta. Wanda ya cancanta kuma a musulunci ba a kashe kowa sai an tabbatar mishi da cewa yayi laifin kuma ya yarda yayi. Sai an tabbatar mishi da cewa bayan ya yarda yayi, to kuma gashi fa Allah ne ya ce a kashe wanda ya wannan laifin. So ku fahimci, matsalar babban matsala ce. dan haka in ka je ka lissafa sai ga kaf mutanen da aka she su a zamanin manzon Allah ba za ka kirga su akan yatsunka ba, ba su kai adadin yatsunka ba. An kashe al-ghamidiyya saboda tayi zina, ta zo ita da kanta ce ta ce wannan cikin da ka gani cikin shege ne, ta ce dan haka ka tsarkake ni. Sai annabi ya ga gaskiya ta faɗa, amma sai ya ce mata tafi in kin haife ki dawo. Tana haihuwa sai ta zo da ɗanyen goyo jagab-jagab. Sai annabi ya ga a ya har yanzu dai ana nan, ba a kashe ta ba tana da ciki, don aka kashe ta an zalunci ɗan da ke cikinta don shi bai yi laifi ba. Idan aka kashe ta a yanzu da ɗanyen goyo yana da haƙƙin ya sha nonanta. Ku dubi adalci irin na musulunci. Aka ce ta tafi, ba a ɗauki hotonta ba, ba a ɗauki adireshinta ba, ba a sa mata wasu dogarawa su rinka kai ziyara suna kawowa ba, ba a kama ta a ce a je a tsare ta ba har sai ta ga. Sai manzo Allah ya ce ta tafi. Imanin da ya kaɗo ta ta zo zai dawo da ita. Idan kuma ta yi gaba ta tuba dama ba wanda ya gani. Ita ta zo ta faɗa. Me kai adalcin musulunci? Babu. Islamic system is the only system in the entire universe. Tsarin musulunci kawai shi ne tsari. There is no any system other than Islam. Wallahi babu wani tsari wanda yake da adalci, wanda zaka ji gaskiya da adalci na fitowa a cikin shi in ba tsari na musulunci ba. Ka je ka ce wa ƴan sanda kai barawo ne, sai a ce to dawo bayan kanta, cira takalminka, kawo hularka, kawo agogonka, cira hansar ɗinka,